بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 14 ga watan Sha'ban, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 13 ga watan 2 shekara ta 2025 miladiya. Muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa da ke nan titin kofar ran a nan cikin garin Bauchi. Allah ta'ala ya gafarta wa Sa Abubakar Tafawa Balewa, ya masa rahama. Darasinmu na baya da muka fara a cikin wannan littafi na Ahkamus Siyami fi Shahri Ramadan, wanda mun yi darasi na farko, za mu tashi kan darasi na biyu insha Allah. Za mu tashi kan wato fasali ko babi ko nukuda ta biyar da malam ya kawo, wanda a baya mun ji malam ya mana bayani akan menene azumi. Mun ji bayani akan menene ma'anan azumi, sannan kuma da bayani akan falalan azumi, sannan malam ya mana bayani akan nau'ukan azumi, sannan ya yi mana bayani akan wajabcin azumtar watan Ramadan, sannan kuma malam ya mana bayani akan wato falaloli da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar dangane da abin da ya shafi watan Ramadan. Za mu tashi kan inda malam yake bayani akan arkanus siyam, rukunan azumi. Rukuni a cikin ibada abu ne wanda ibada ba za ta taɓa cika ba sai da ita. Duk abin da aka ce rukuni ne wajen aikata kaza na ibada, to ana nufin in aka yi ibada babu wannan abin, to wannan abin bai yi ba, wannan ibadar ba ta yi ba. Illa iyaka wannan abin da yake rukuni da sharaɗi, dukkaninsu idan babu su ibada ba ta cika ba, ko an yi ta Allah bai karɓe ta ba. Sai dai shi rukuni ana samun shi ne a cikin ibadan, sharaɗi kuma ana samun shi ne a waje. Kamar misali, kamar in muka ɗauki sallah, alula sharaɗi ne na sallah, amma ana samun shi ne a wajen sallah. In babu alula sallah ba ta yi ba. Amma kamar karatun Fatiha rukuni ne, sai dai ana samun shi ne a cikin sallah. kaga shi wancan sharadi ne sai an yi shi kafin a shiga sallah, wannan kuma rukuni ne sai an shiga sallah din kafin a yi shi. To wa'annan rukunai na azumi su ana farawa da su tun kafin a fara azumi, sannan kuma su dore har zuwa sanda za a gama azumi. To shine malam yace li saumi rukunani, azumi na da rukunai guda biyu, huma an-niyyatu wal imsak. Rukunan azumi guda biyu shine na farko niyya, kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata, koda mutun ya kame bai ci ba bai sha ba, indai ba yayi da niyyan ibada ba, da niyyan samun kusanci zuwa ga Allah ba, Allah ba zai karba ba, baya matsayin ibada. Daka niyya wal imsak da kuma kamewa daga ci da sha da duk abin da ke da alaka da sha'awa tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana. Malam yake cewa fanniyatu, abinda ake nufi da niyya, hiya qasdu taqarrubi ila Allah bil ibada, shine nufatar samun kusanci zuwa ga Allah ta hanyar ibada. Mutum ya nufaci yayi niyyar yana so ya samu kusanci zuwa ga Allah ta hanyar bauta, wa mahallu halqal, inda niyya take kuma ana samun ta ne a zuciya, mahallin niyya shine zuciya, wa talaffuzu biha bid'a, fulka ta a baki bid'a ce. Ita niyya a dukkanin ibadu gaba daya, wannan ibadar azumi ne, wannan ibadar sallah ce, wannan ibadar aikin haji ne, ko wani abu na ibada, in mutum zai niyyan yin ibada, to niyyar a zuciya ake kullata, amma furta ta a baki wannan kuma bid'a ce. Daka ba a zuwa azumi a zauna a ce to kowa ya zo ya kulla niyya, ce to nayi niyyan azumin watan Ramadana kwana 29 ko kwana 30 bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bisa kaza a tajero su, wannan bid'a ce, wannan bid'a ce. Saboda haka niyyar a zuciya ake samu, yunkurin bari in tashi in yi azumin, to wannan shine niyyan azumi, wannan shine niyya, amma ba wai a fulta ta a baki ba. Malam yace wa talaffuzu biha bid'a, fulta ta bid'a ce, wa ira'ahu an-nasu hasana, koda kuwa mutane suna ganin shi a matsayin mai kyau, koda mutane suna ganin hakan yana da kyau, amma bid'a ce. Malam yace wa yajibul jazmu wata'ayyunu binniyya, wata'ayyunu finniyya, ya zama dole ya wajaba, wato a kulla niyyan sannan kuma a ayyana niyyar a zuciya kenan. Ayyana niyyar a zuciya shine nufatar cewa na niyyan zan yi azumin watan Ramadana don neman yardan Allah, don bauta ma Allah. To wannan shine ta ayyinin niyya, ba cewa kawai mutum zai a zuciyarsa na yi niyyan bautan Allah ba, a'a, sai ya yi ta ayyini a zuciyarsa, niyyar da zan yi, niyyar mecece? Niyya ce ta azumi. To wannan yunkuri da ya yi, bari in tashi in yi azumi, ko kuma bari in yi azumi, wannan niyyar da ya yi, to shi ne ta ayyinin niyyan kenan, ya ayyana niyyar a zuciyarsa, amma ba wai a fulta ta a baki ba. Wattabiyitu biha qabla al-fajr fil fardi duna an-nafl, da kuma kwana da niyyar tun gabanin alfijir, amma a sallar a azumin farilla ba nafila ba. Ma'ana shi azumin farilla, in mutum zai yi azumi, to dole ne ya zama ya yi niyya gabanin fitowar alfijir. Amma azumin nafila mutum na iya ɗaukar niyya koda kuwa ana saura minti 5 a sharuwa, matukar tun daga fitowar alfijir har zuwa lokacin bai sa komai a bakinsa na ci ko na sha ko wani abun da ke karya azumi ba. Allah ya sa mun fahimta. Saboda haka azumin farilla, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai kwana da niyya kafin fitowar alfijir ba, to bai da azumi, illa iyaka wajibi ne akan shi kuma ya kame baki, ba ci ba sha, amma wannan wunin yayi ta kyauta ne. babu kuma lada, amma dai dole zai kare baki. Saboda haka ana yin niyya tun gabanin alfijir ya fito, ko a yi niyyan azumi tun cikin dare, ko kuma da asubahi kafin fitowar alfijir. Malam ya ce wa ammal imsaku, amma abin da yake da alaka da kamewa, fa huwal kaffu anil akli washurbi, shine kamewa daga ci da sha, wal jima' da saduwa, min tulwa'il fajr as-sadiq ila ghurubi shams, daga fitowar alfijir na gaskiya zuwa faduwar rana. To fitowar alfijir da malam ya ce na gaskiya, kenan akwai na ƙarya? Alfijir kala biyu ne. Abinda zai fi mana sauki na bayani da fahimta a yanzu shine mu yi amfani da abinda ilimi ya bincika ya tabbatar cewa yaushe alfijir yake fitowa a waje kaza. Wannan shine abinda zai fi mana sauki, tunda shi ma wancan din an gina shi ne bisa ilimi. To in ya zama cewa an yi kildado bisa ilimi cewa alfijir na fitowa karfe 5:15 ko da minti 20, to sai mu yi amfani da shi cewa alfijir na fitowa karfe 5:20. To yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda sahabbai suka rawaito cewa tsakanin gama suhul din Annabi sallallahu alaihi wasallama da fitowar alfijir yakan bar tazaran da yana isansa ya karanta ayoyi 50. Ma'ana yana gama suhul dinsa da wuri kafin wato alfijir ya fito. Ba kuma ana kai suhul can nesa bane. Mutum ya tashi, alfijir na fitowa karfe 5, ya tashi tun karfe 3 ko 3 da wani abu yayi suhul, lokacin suhul bai yi ba. Domin al-ashar shine asalin kalman as-suhur din, yana da alaka ne sunan shi, sunan wannan lokacin da ake cin abincin. Shi yasa da Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, sai ce wabil ashari hum yastaghfirun, wannan al-karshen daren sanda ya rage sauran musulmintoci al-fijr ya fito, to wannan shine as-suhur din kenan, shine al-ashar din kenan. To shi yasa aka kira wannan abincin da za a ci a lokacin da cewa as-suhur. To ka kenan in mutum ya ci abinci kafin wannan lokacin, to bai ci suhur ba. Abinda ake samu na albarka na suhur shi ba zai samu ba. Saboda haka sai a yi kildado. Abinda ba a so shine ba a so mutum ya zama akwai wadda su ɗabi'ar su ce kullun tsakanin gama suhur ɗinsa da fitowar alfijir tsere ake yi, yana guje-guje. Allah ya kiyaye. Saboda haka akwai yanayin mutanen ma da har wayoyi suke cewa da su yi ma Allah. Mutum ya farka, ya san wai a zuciyarsa ya sani cewa lokacin suhur ya wuce, amma sai ki duba lokaci, sai ya ɓata rai kawai, zai zo na jibgi abinci ya sha ruwa. Wannan aikin banza ya yi. Ya yi aikin banza. Lokacin fitowar alfijir yana da alaka da zamanin da ake ciki, yana caccanzawa. So yana da alaka da yanayi da ake ciki. Akwai sanda dare yana tsayi, akwai sanda kuma wuni yana tsayi. So yakan bambanta. Kamar yanzu alfijir yakan fito 5:18-20. To amma tafiyan tana ƙara tafiya saboda ana cikin sanyi. Sanyin na ƙara ja baya, sannan kuma lokacin yana ƙara baya. Yana ƙara baya. To galibi abinda mutane suke rudewa a kai kenan. Akwai wanda yake cewa wai sai azumi ya zo tukunna ladanai suke canza lokacin kiran sallah. So shi ya ɗauka ladanai ne suke zama su yi mitin. A ce to yaushe ne za a dinga kiran lokacin sallar magariba? Yaushe ne za a dinga kiran isha? Yaushe za a kira asuba? Saboda haka in azumi ya zo su zauna a tsara, ya ce to asuba a ɗan ja lokacin baya, sannan magariba a ɗan ƙara ma lokacin tsayi. Saboda haka sai zama an gama an kira asuba da wuri, magariba kuma an ɗaga shi daga 6 da wani abu an kai shi can 7 sai 10:30. To Allah ne yake jujjuya lokacin. Abu na gaba malam yace sunanu siyami sunnoni na azumi. Sunnoni shine abinda ake so mutun yayi amma in bai yi shi ba babu zunubi a kansa. Na farko malam yace akwai as-suhur shine suhur wannan ita ce sunna ta farko da malam ya kawo. Malam yace fas-suhur huwa an yatanawala man arada sawma shay'an min at-ta'ami waqt as-sahari shine wanda yake nufatan zai yi azumi ya ci wani abu na abinci a ƙarshen dare kafin fitowar al-fijr wannan shine suhur saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi kuma ya aikata kuma ya nuna hakan ma yana daga cikin sunnoninsa. Malam yace wa shuri as-suhuru taqwiyatan lis-sa'im an shar'anta suhul ne saboda a ƙara wa mai azumi ƙwarin gwiwa a ƙara mishi ƙarfi ya samu abin da zai ƙarfafe shi wa tafriqatan baina siyamina wa siyami ahlul kitab sannan kuma a raba tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitab yahudawa da nasara su suna azumi ba sa so kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa الفصل الذي بين صيامنا وبين صيامهم أكلة السحر أبن دي رب تكان أزم من مدناس شين مومنا تشين سهر سكما باساتي ويستحب تأخيره إلى قبيل الفجر ما لن يتي أنا سو أجين كرتا سهر زوا قبيل أكوي بمانتي تكان قبل دا قبيل قبيل تسجيريني qablu a ce kafin kaza kenan qubayl ya ƙara matsawa dab da kaza wannan kafin ya faru wannan sai kuma a ce dab da faruwansa to wannan shine malaman nahwu suna cewa az-ziyaratu fil mabna tazidu fil ma'na idan aka ƙara idan aka samu ƙarin harafi a cikin kalma to tana ƙara mu ma'anan fadi yanzu an ce kafin ayi kaza kaza ya faru wannan kuma aka ce dab da faruwan kaza sai kaza ya faru an ƙara fadin ma'anar cewa yayi kusa da wancan to saboda haka ana so a jinkilta suhur ya zama qubayl ila qubaylil fajri dab da fitowan alfijir wa an yakuna bihi shay'un min at-tamri ana so a cikin suhur din mutum ya zama akwai wani abu na dabino shi dabino ba ana cin shi ne kadai lokacin shan ruwa ba daga cikin sunnoni shine ana cin sa lokacin suhur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mat suhuril mu'min an yakuna tamran madalla da suhur din mu'mini ya zama akwai dabino a ciki malam ya ce wa qad thabata anna fi as-suhuri baraka ya tabbata cewa a cikin suhur akwai albarka wa anna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirina kuma allah da manzansa suna salati ga dukkanin masu yin suhur duk wanda yake suhur Allah da mala'ikunsa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin Allah da mala'ikunsa suna yi mishi salati suna wato mala'iku suna roƙa masa albarka Allah kuma yana saukar da albarkan akansa saboda abinci ne mai albarka wanda daga cikin sahabbai yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya gayyace ni yace in zo mu yi suhur da shi lokacin da muka zo sai yace ta'alu halumma ilal ghaza'il mubarak ku zo ku ci abinci mai albarka saboda haka suhur akwai albarka a cikin sa amma mutane wani ma yana dauka wai jarumta ce yayi yace ai ni da ka gannin nan tunda aka fara azumin nan ko sau ɗaya ban yi suhur ba shi a wajensa wannan yana ganin yayi wata jarumta ce eh tunda aka fara azumi bai yi suhur ba yayi asarar lada dake azumin shi nan amma yayi asarar lada Annabi yace ku yi suhur a cikin suhur akwai albarka. Akwai wanda suke cewa wai shi in yayi suhur yafi wahala a azumi. To wannan sai mu ce ka je likita su duba ka baka da lafiya. Domin duk abin da Annabi yace akwai albarka a ciki. Sai akai aka samu akasi to akasin ko daga wanda yake ko kuma daga hanyar da akai. Amma suhur bai taba wahalar da kowa ba. Awa duk wanda ya suri ya wahala to shine bashi da lafiya shine bashi da lafiya saboda haka suhur yana da albarka a cikin sa yana ƙara ma mai azumi ƙwarin gwiwa yana ƙara ma mai azumi ƙarfi mutun ya tashi yanzu da asuba ya ci abinci har zuwa faduwar rana. Wani a hakan ma a ƴan tsakanin nan, idan rana ta haura sama hantsi ya fara duban ludayi sai ya fita daga hayyacinsa. To haka wani sai ya ce masa, wai karka ci abinci da asuba, rabanka da abinci tun 11 dare. Naka kuma ana so ka yi tazalci ka wuce har zuwa faduwar rana a gobe. Kuma suhul da Allah ya shar'anta mana mu da muka zo a ƙarshen al'umma tausayi ne gare mu, domin sahabbai lokacin da suka fara azumi sun fara azumi ne ba suhul, ba suhul. Daka duk sanda aka sha ruwa mutum yana yin bacci, ko bai ci komai ba yayi bacci, to shikenan. Sai kuma gobe in an sha ruwa, sai gobe an sha ruwa. Wannan yasa malamai suke rawaituwa cewa Umar ɗan Khattab, Allah ya kare da a gare shi, ya yi azumi ba abin da za a sha ruwa da shi. Matarsa ta fita ta duba gidajen makwabta ko da an samu abin shan ruwa, kafin ta dawo in gadi ya kwashe shi ya farka, ina abinci? Abinci kan an samu, amma kai banda kai yaya banda ni, kai bacci? Wannan ai labari ne, ba zai yiwu ba. Saboda haka Allah ta'ala ya saukar da aya, uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Allah ya ce, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajri thumma atimmu siyama ila al-layl. Allah ya ce, ku ci ku sha har sai farin zari ya bayyana muku daga bakin zari, sannan kuma ku cika ta azumi har zuwa dare. To wannan da aka ce farin zari ya bayyana da bakin zari, wani cikin sahabbai dauko bakin zari da farin zari ya aji, ya zauna ya sa abinci a gaba ya dinga jibga, sai da haske ya bayyana ya gane wannan fari ne wannan baki ne, abin sai tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ba haka ake nufi ba. Abinda ake nufi farin zare da bakin zare su bambanta juna shine Allah ya ce min al-fajr hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, ma'ana shine fitowan al-fajr, shine wato bayyanan farin zare da kuma bakin zare. Saboda haka suhul yana da albarka a cikin sa, abinci ne wanda yake mai albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka, manzo Allah ya ce ku yi suhur domin a cikin suhur akwai albarka. Da haka ba jarumi bane wanda zai ce shi kwata kwata ma gaba ɗaya inda yi azumi baya suhur, wannan bai yi jarumta ba. Hasali ma wahala ne, ya wahalar da kanshi ne amma bai yi jarumta ba. Allah ya sa mu dace. Abu na biyu malam ya ce shine al-iftaru, shan ruwa. Bayan suhur akwai kuma shan ruwa. Fal-iftaru huwa an yatanawala as-sa'imu shay'an min at-ta'ami ba'da ghurubi ash-shams. Al-iftar aje azumi kenan, shan ruwan azumi. Shine mai azumi ya ci wani abu bayan rana ta fadi. Bayan faduwar rana ya ci abinci, to wannan shine shan ruwa. Gami azumi shine al-iftar kenan. Malam yace wa yustahabbu ta'jiluhu, ana so mustahabbi ne a gaggauta bude baki. Wato wannan wata sunna ce, wata shari'a ce ta musulunci don a sauƙaƙa ma mutane. Shi suhur da yake shi daga shi ana so ka yanke cin abinci ne har zuwa faduwar rana, sai ka ce to shi a jinkirta shi, kar a gaggauta shi, a jinkirta shi. Shi kuma bude baki saboda an ɗebo yunwa, yunwa ta bi jikin mutum, sai ka ce to maza a gaggauta shan ruwa, domin daga sanda rana ta fadi to ladan azumi dai an tsaye da shi. Indai laran ba da lada ne saboda azumi, to rana tana fadi an gama rubutawa. Saboda haka wanda ya sha ruwa ma ya sha, wanda bai sha ba ma ya rage nashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, إذا أقبل النهار من هاهنا وأدبر الليل من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم يجي إذن دري يبسكنتو تنم وني يبنن يبادي رانا تبادي تومي أزمي يا شاروة ko ya sha ruwa ko bai sha ruwa ba manzo Allah ya ce ya sha ruwa ma'ana shine an dakile ladan azumin da ake bayarwa muna fahimta ku saboda haka ana son a gaggauta shan ruwa a kuma jinkirta suhur sannan abin da lamanta a babu na suhur shine yana da kyau mutane su fahimta shi suhur ba shi da alaka da kiran sallah yana da alaka ne da lokaci kamar yadda bude baki bashi da alaka da kiran sallah yana da alaka ne da lokaci yau aka ce bisa bincike an tabbatar alfijir yana fitowa karfe 5:10 to 5:10 tana yi ko an kira sallah ko ba a kira sallah ba cin abinci ya kare saboda akwai mutane da mutun zai ce to ai mu masallacin mu ku masallacin ku ana kiran sallah ne 5:10 mu na mu ana kira ne 5:20 to wannan karin 10 kafin wancan masallacin su kira sallah shi a wajen sa fursa ce to duk wanda ya ci abinci a wannan tsakanin bashi da azumi saboda lokaci ya riga yayi daga shi suhur bashi da alaka da kiran sallah bashi da alaka da sai masallacin da muke sallah sun kira sallah yanzu mutanen mu irin yan gargajiya da sauransu yace to kar ku yi amfani da kiran sallah yan izala a suhur amma a shan ruwa saboda yan izala suna kiran sallah da wuri kenan za a yi amfani da kiran sallah yan izala amma wajen suhur yace to kar ku yi amfani da kiran sallah yan izala to dukkan su ko lokacin suhur ko lokacin bude baki bashi da alaka da kiran sallah din aka tabbatar ga lokacin bude baki lokaci yana yi rana ta fadi a sharuwa illa iyaka tunda mutane sun riga sun alakanta zuciyansu zuwa ga ladanai abinda ya rage ga ladanai su kuma su ne su shine su ji tsoron Allah musamman akan abinda ya shafi lokacin suhur saboda shi wannan na da alaka da bata azumin mutum shi ko lokacin shan ruwa ba matsala bace dan mutun ya jinkirta shan ruwa amma in mutun ya jinkirta suhur ya wuce lokacin sa to ya samu matsala to sannan bude baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra mutane ba za su gushe ba suna cin alkhairi matsawar suna gaggauta bude baki in dai suna gaggauta shan ruwa na azumi annabi ya ce ba za su gushe ba suna rayuwa cin alkhairi saboda haka ana son a gaggauta bude baki kare mu yi aiki irin aikin ɗan shi'a tun ya dauki azumi sai ya kai can tsakiyar dare ko kuma yayi misali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai mutun ya dauki azumi ba zai sha ruwa ba sai jibi ko gata daga sai azumin kwana uku ko hudu a hade sahabbai suka ce ya manzo Allah ka hana mu kai kuma kana yi me yasa mecece hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni da ku ba ɗaya bane ni Allah ne yake ciyar da ni Allah ne yake shayar da ni ku kuma ba ku da wannan darajar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to ana so a gaggauta bude baki yace wa an yakuna alal rubab ana so bude baki ya zama an yi shi ne akan ar-rubab wasu suna mishi mummunan fassara ko fassara ta kuskure da cewa kayan itace lemo ko wani abu abinda yake nufi da ar-rubab shine danyen dabino shine ar-rubab fa in lam yajid fa ala tamri in ba a sama dabino danye ba to sai a samu busasshen dabino shine atam fa in lam yajid fa ala al-ma in kuma ba a samu wannan ba to sai a sha ruwa fa in lam yajid in ma ruwan bai samu ba fa ala ayi ta'am to sai a ci duk abincin da aka samu amma abinda yake so a fara da shi shine dabino danye in babu shi sai busasshe in babu shi sai ruwa in babu shi kuma sai duk abin da ya samu malam yace wa da'watu sa'imi inda iftarihi mustajaba
addu'ar da mai azumi zai yi lokacin da ya sha ruwa addu'a ce karbabbiya falyahris ala an yas'ala Allah khairay dunya wal akhirah to mai azumi ya gage ya roki Allah alkhairan duniya da lahira a lokacin da zai sha ruwa wa yaqulu as-sa'im ba'da iftarihi bayan mai azumi ya sha ruwa sai ya ce zahaba az-zama'u وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله يجي ذهب الظما كش روايات وابتلت العروق جيجيوي سنجيكي وثبت الاجر ان شاء الله لا دا كما يا تبتا ان الله مدوكين سركي يا يدا تو انن تنبير ايتاشي يوشي اكي يين ادوان شروا كافين شروا ko bayan shan ruwa wasu suna ganin kafin shan ruwa wasu malamai kuma suna ganin cewa ana yin shi ne bayan an sha ruwa amma dukan su suna da wajihin da zai dauki kowace fuska na farko wanda suka ce kafin shan ruwa addu'a iri biyu ce anan akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala shine abinda ni zan roki Allah ya bani akwai du'a'u ibada addu'a na ibada wanda musulunci yace ne shine wannan zahaban zama du'a'u mas'ala kuma shine roƙon bukatu to anan yanda zamu dauka shine du'a'u mas'ala ana so mutum ya yi shi dai kafin ya sha ruwa dalili shine yana cikin azumi a lokacin da yake cikin ibada ta azumi kuma yafi dacewa da a karbi addu'a sama da bayan ya aje azumi to bukata ta mas'ala ta roƙon Allah wasu alkhairai da yake so bukatun da yake so Allah ya biya masa to sai ya yi su kafin ya sha ruwa amma wannan addu'a ta ibada to ita kuma sai ya yi ta bayan ya sha ruwa domin shine abin da yafi dacewa da zahirin addu'a domin aka ce mutum ya yi zahabar zama kafin ya sha ruwa ga kishin ruwan kuma ya ce kishin ruwa ya tafi to ya tafi je ina kafin ya sha ruwan ya ce kuma jijiyoyi sun jike ga su kuma abu bushe to wannan sai bayan ya sha ruwa sai ya karanta zahabar zama wa butallatil uruku wa sabatal ajalu insha Allah sannan ita kanta wannan addu'ar tana koya mana wani ladabi game da Ubangiji shine cewa da yi wa sabatal ajaru in sha Allah shine shi mumini in yayi ibada to bai sa kankancewa akwai wanda in sun yi ibadan ma gori suke ma Allah ya zauna dai zauna yana talisafawa Ibn al-Qayyim yace akwai wanda zai yi ikhlasi ikhlasin kuma sai halakar da shi tun watakila zai boye cikin dare shi kai ya tashi yayi sallah ba wanda ya sani ya boye saboda kar kowa ya sani sai kuma ya zauna yana lissafi duba irin sallan da nayi ba wanda ya san nayi sallan nan kai akwai ne akwai ikhlasi to anan kuma sai ya barar domin ita ibada kullum mutum in yayi so ake karanta ta idon sa yaga cewa har yanzu fa ban yi komai ba wala tamnun tastakthir shine wasu malamai suka ce ma'anansa shine wala tamnun an tastakthira min alkhair kar kai ma Allah gori in kai ma Allah gori sai ya hana ka kara ayyukan alkhairi daga kullum bangaren ibada mutun ya ga wannan fa sallan daren fa da nan yayi kada wannan abun da nayi karatun qur'ani da nake yayi kada ya zama cewa yana ganin ya kamata in kara in ninninka akan abun da nake yi to ladabin da zamu koya anan shine duk mutum yayi ibada to bai sa kankancewa ya ce ha ba ni ka yi na wuce shi yasa nan yace wa sabatal ajr insha Allah saboda wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah duk abinda zaka yi ko kake so zai faru ka ce eh kaza zai faru in Allah ya so insha Allah wannan shine abinda ake so ga musulmi ya zama duk abin da zai na kawo mashi'ar Allah a karkashin sa wannan kuma ladabi ne mai girma game da Ubangiji mana shi mutum musulmi baya kallon ibadar sa akan abin da ya shafi ubangijinsa don duk abin da mutum yayi na ibada yayi ne makansa kuma ko bai yi ba tun kafin a san da shi tun kafin a yi shi ana yi ma Allah ibada ana bauta ma Allah tun kafin a halicci annabi Adam ma da Allah ya ce wa mala'iku zan halicci dan Adam suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak abinda suka ce mallan yanzu zaka sanya wani mutum a bayan kasa wanda zai yi barna ya zubda jini bayan ga mu muna tasbihi tare da gode maka muna tsarkake ka muna girmama ka tun kan a halicci annabi Adam ana tasbihi ana sallah ana girmama Allah ana tsarkake Allah to balle wani mutum sigararin sa shi kadai dan yayi ibada ya dinga kallon ibadar sa a wani abu in bai yi ibadan ba ko mutanen gidansu ba za su cutu ba dan bai yi ibadan ba balle Allah saboda ko wala taziru waziratun wuzra ukhra kowa yana daukan laifin sa ne kowa kuma yana daukan aikin sa ne to bayan mutum yayi aikin ibada kuma dama abinda ake so shine ya bi ibadar da roƙon Allah ya karba masa ba ga annabi Ibrahim ba ga dan sa annabi Isma'il Allah ya umarce su da su je su gina ɗakin Ka'aba umarnin Allah ne ɗakin kuma ɗakin Allah ne amma Allah yana cewa wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'ilu Allah yana cewa kina sanda annabi Ibrahim da annabi Isma'il suke daga harsashin ginin ɗakin Ka'aba cewa suke yi mun gama mun haye a cewa suke rabbana taqabbal minna suna yi ne suna cewa Allah ka ce mu yi mun yi Allah ka taimaka ka karba mana Allah ka karba mana innaka antas sami'ul alim to wannan shine abin da ya kamata mutum ya kiyaye malam yace daga cikin sunnonin azumi akwai al-iktharu min fi'lil khairat akwai yawaita ayyukan alkhairai malam yace wa yuhafizu as-sa'imu ala jami'il wajibat dole ne mai azumi ya kiyaye dukkan wajiban da Allah ya wajabta masa dole ya kiyaye su da kullum duk abin da Allah ya wajabta mai sallah akan lokaci ba tare da wasa da sakaci da sallah ba yayi azumin shi karan kanshi wajibi ne wa yazidu minan nawafili bi qadari ma la yashqu ala nafsihi ya kara nafilfili akan farilla gurgurdan abin da ya san ba zai wahalar da kansa ba dan duk abin da mutum zai yi na ibada ana so ne da ba iyayin sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kowa ya dauki iya abin da zai iya kar mutum ya dibi abin da ya ga suwana da suwana suna yi karshe zai tike a hanya wa yusannu lahu an yukthira min qira'ati alqur'ani wa mudarasatihi ana so ga mai azumi ya yawaita karatun qur'ani da mudarasan qur'ani wato koyon Qur'ani jin tafsirin Qur'ani sauraron Qur'ani mutum ya yawaita haka musamman ma yanzu da azumi a Allah ya taimake mu masallatan mu kullun da asuba tafsiri da rana tafsiri da yamma tafsiri da safe tafsiri da daddare tafsiri gidajen radio mu tafsiri wayoyin mu tafsiri illa iyaka akwai masu tafsiri akwai kuma yan hada-hada akwai masu tafsiri ana fassara Qur'ani yadda ya kamata akwai su da yawa Allah ya taimake mu ya karfafe mu da manyan malamai musamman mu a cikin ganin nan namu na Bauchi akwai malamai masu tafsiri kuma har ila yau kuma a cikin ganin nan namu kuma akwai yan kwamacala to dama galibi mu matsalar mu musamman in ka samu gama garin mutane shi kawai ya kunna gidan rediyo kowa kawai ji yake yi ba ruwansa kowa kawai da mai Allah ɗaya ne da mai komai Allah duk a wajensa tafsiri suke yi to wajibi ne mu kiyaye mu san kuma wa za mu saurara yawaita tafsiri yawaitan masu tafsiri ba shi ke nuna cewa kowa yana tafsiri yadda ya kamata ba Allah ya taimake mu a nan duk shekara muna samun ziyarar Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu wannan babban alkhairi ne mu a gare mu alkhairi ne mai girma a gare mu wadda na sani cewa mutanen shi mutanen Kano suna bukatar shi da azumi garuruwa da yawa suna bukatar sa da azumi amma shi da karan kansa yaki in ba yayi tafsirin Ramadan a cikin garin Bauchi ba saboda haka mu abun mu yi godiya ma Allah ne subhanahu wata'ala, saboda haka mu yawaita sauraron Qur'ani musamman ga mata, kullun abin aje hankalin ku, saboda Allah ya jarabe ku da san kallace kallace, ko ne in ce kun jarabi kanku, wannan ba jaraban Allah bace, kun jarabi kanku da san kallace kallace, saboda haka sai suka gane cewa duk sanda Ramadan za ta tinkalo to akwai series na fina-finai wanda su ba a sake su sai Ramadan ya zo. Daka kwamitin masallatai da kwamitocin tafsiri suna nan suna shirya muku tafsirai, su ma suna can suna shirya muku abin da za su bujiro da shi daidai sanda za a sa tafsiri a gidan radio, to a gidan TV can kuma an safe. Daidai sanda ake kira a zo a yi sallan tahajjud ko tarawihi, to a daidai lokacin kuma an safe. Na waje kaza. Sai dai kuma da Allah ya kashi jaraba mu, sai jarabe mu da nefa. Amma matsalar ita ce ba a bukatar wuta don kallo. Wannan abar. Ita ce yanzu ake amfani da ita. Saboda haka indai kallo ne ko an kawo ta ko ba a kawo ta ba duka ɗaya ji. Saboda haka wajibi ne ku kiyaye. Wayannan da suke sake muku wayannan abubuwan a cikin azumi, wallahi ba musoyan ku bane. Ba nishadi suke sa muku ba. Abinda suke so shine kin zauna kina kallon fim kafin ki ankara, kin kalli fim awa uku kina zauna kina kallon fim. Kafin ki ankara a cikin awannin ki da ya dace ki istighfari da karatun Qur'ani ko ma wasu ayyukan ki na gida, kin zaftare awa uku a ciki. Balle ma in dai ba mutum mara lissafi ba ko ba azumi ba, ka zauna ka ba mu kallon fim awa uku a jere. Awa uku a jere kawai kana kallon shirme da shiririta. Ba lissafi a ciki ba. Awa uku a jere dai kana kallon fim. Babu lissafi a ciki. Bai yi ba, balle ku ballantana kuma a cikin watan Ramadan. A cikin azumi, Allah ka shirya mu. Da haka ana so a yawaita karatun Qur'ani da sauraron Qur'ani, wa minal judi والإنفاق على الأهل والأقارب والفقراء والمساكين أيا ويتكوتا دا تشيد دا ما أبوتا كسنشي دا إيالي دا فكيري دا مسكيني وفي المشاريع الخيرية دا كما واتو وجاجين الخير كالمدارس والمجاز والمساجد والطرقات العامة كمر مسلاتي دا مكارنتو دا كما حنيوين الأومة ودا تشير وان دا تيمكون زي إسازوها دا متعني daukan nauyin tafsiri, ciyarwa, alal akal kina dafa abinci a gida, kullun ki sa mu ranki cewa a kullun tun daga ranar 1 ga wata har zuwa ranar karshe akwai kwanan talaka guda 1 a cikin abincin gidanmu. Wannan shi karan kanshi sadaka ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mace ta ciyar daga dukiyar mijinta, daga abincin mijinta ba tare da ta ballatar masa ba, shi yana da ladan nemowa da yayi, tana da ladan bayarwa, sannan dan aike da ke tsakaninta da me da wanda za a kai mai sakon shi ma yana da ladan isar da sakon da yayi. Saboda haka akwai lada a ciki. Wataƙila abinda Allah ya baki dama kullun ki sayi wake mudu daya a soye kosai a ba talakawa, ko a dama kunu ko sirki a kai masallaci. Wani wataƙila iya wannan abin rabansa kenan a cin abinci shine wannan kunu kofi ɗaya da kosai guda biyu. In ya gama wannan shi kenan. To kuma galibi musamman mutanenmu kan abin da ya shafi musamman mutanenmu maza, wasu suna komawa ƙananan mutane alhali kuma Allah ya mai da su manya. Mutum ya jera abinci iri da kala a kan tebul ɗinsa a gida. In ya taho masallaci ya zauna sai a ɗauko takeaway ɗin shinkafa. Ga wani talaka a baya can bai san yadda zai samu abincin da zai ci ba. Sai a aje mu wannan a gaban shi kuma wancan talaka ya tura shi baya. Wannan ɗin ƙarshe in ya tashi fa, in ya tafi da shi gida wallahi Abu Lala za a zubar. Abu Lala za a zubar da shi. To wannan fa wasu ne suka ɗebo suka kawo a ba ma talakawa ya rike. To ya kuma kake tsammanin nashi zai dauki nashi ya bayar? Ba zai yi ba. zai yi ba kada haka ka ga babban mutum yafi karfin abincin da zai ci Allah ya taimake shi akan abincin da zai ci amma shi ma ana gogayya da kokawa da shi akan karban kunu ko sai a masallaci Allah ka shirye mu ana so a ciyar da dukiya musamman a yadda al'umma za ta amfana kamar daukar nauyin darasi to mutanen mu da yawa kamar yadda yake yawan maimaitawa shedan ya riga ya yi fitsari akan su wani yanzu aka ce an ɗauki nauyin sako muku tafsiri a gidan rediyo sai ce da wannan kudin da aka ɗauka aka ɗauki nauyin tafsiri da abinci aka saya aka raba ma talakawa saboda shedan na wasa da hankalinsa a raba ma talakawa abinci abu ne mai kyau amma a ciyar da ruhinsu wannan shine abin da yafi kyau yanzu mutum zai je yana yawo a cikin garin nan sai ga an sa foundation za a gina restaurant sai ce ka gaskiya garin mun nan yana ci gaba dubi restaurant a waje kaza bai da ko season da zai shige ci abinci a wajen har yanzu bai gane mutane suna jin yunwa ba sai ya sha kwana ya ga kuma an gina tona foundation za a gina masallaci anan zai gane ji wani ya zo yana ballatar da kuɗin sa kayan da zai nemi lada nan mutane suna jin yunwa ya zo yana gina masallaci daga can da ake gina cinema da gidan cin abinci da hotel mutane ba su jin yunwa amma nan da ake gina masallaci ne ba nan ne mutane suke jin yunwa ce ai da ka gina masallaci gwamnati ka gina masallata to wannan kuskure ne to shikenan kawai din kai kana jin yunwa shikenan duk wani aikin alkhairi sai a tsaye da shi saboda kawai kai kana jin yunwa haka kowa sai tsaye da wani aikin sa na alkhairi wannan kuskure ne wannan fahimta ce ta kuskure abinci za a ba wa mutum in ya cinye shi ba shi awa biyar duk abincin ya sauka amma ruhinsa aka gina mai ruhinsa to shikenan illa iyaka akwai fuskan da ya kamata mu kula da shi shine shi musulunci abinda ake yi shine wani ya tara can wani ya tara can to daga nan musulunci ake toshe duk wani gibi wannan ya tara nan wannan ya tara can ba a zuwa a haɗu a waje guda yanzu wani zai zo a ce tafsirin wannan malamin na ɗauki nauyinsa a gidan rediyo kaza naira miliyan biyu wani ma sai sake zuwa ya ce ni ma na ɗauki nauyin tafsirinsa again a gidan rediyo kaza naira miliyan biyu wani ma sai sake zuwa ya ce again na sake ɗauki nauyin tafsirinsa a gida naira miliyan biyu wannan sai a wayi gari akan tafsirin guda ɗaya an ƙarar da kuɗi naira miliyan hamsin wannan ya biya miliyan kaza wannan ya biya dubu kaza wannan ya biya dubu kaza wannan akwai wani abu na kuskure a ciki wannan ya sa gidan wannan rediyo ya saurari tafsirin yana gama kashewa ya koma wancan rediyo shi ma kuma an sa shi a can to shi musulunci wani na tare wani bangare ne ka zo ka samu wannan ya tare bangare kaza to maimakon kai ma ka rungumi wannan bangaren sai ka toshe wani bangare to wannan shine addini kamar misali ne mutanenmu da yawan gina masallatai abu ne mai kyau a gina masallaci kamar yadda muka ambata amma yanzu sai ka samu ga masallaci a tsallaken nan wani yana zuwa sai fili a can wajen da gidaje sai ya ruza ya sake tada masallaci wannan abin da yafi kamata shine wannan da aka fara gina shi me yake bukata na gyara me yake bukata babu light speaker a ginin ya fara rushewa a gyara shi a watakila masu jagorancin masallacin ba su tsayuwa yadda ya kamata mai yiwuwa kuma talauci ne ja musu a ɗauki nauyinsu a yanzu duk mun gama da wannan duk abin da ake bukata a cikin gari yanzu abin da za mu yi shine ku kawo mana ustazai mutum goma bari mu ɗauki nauyin mutum uku ku ku yanki nan ƙauyen ku je ku koyar da su tauhidi na tsawon wata uku ku dawo kuma ku yanki can kuma ku yanki can amma ba za a yi haka ba sai mun zo mu ta zubar da kuɗi a birni ƙauyawan nan kuma in ka shiga cikinsu Allah ya kyauta wasu suna faɗa wani sun je ta'aziyya na rasuwan wani a wani ƙauye sun je su musu ta'aziyya su tallata musu musulunci suka samu aka ce musu wanda ya rasu musulmi ne gidansu gidan musulmai ne sai mamansu ta ce yaro ne ƙarami ko azumi bai fara ba din bai ma wuce shekara 30 ba wallahi Allah yaro ne karami bai ma fara azumi ba don kwata kwata bai wuce shekara 30 ba amma mu nan yanzu kaga anan bulli yaro dan shekara 8 ma yana kokarin yin azumi yaran ma gasa suke da junan su yau ni azumi na 5 a na fika ni yau in na kai 7 amma can ga baligai can har yanzu bai fara azumi ba Allah ya kiyaye daga ƙarshe malamin ya ce wa yabta'idu sa'imu anil dhunubi wal ma'asi mai azumi ana so yi nisanci zunubai da sabon Allah kal kadhibi wal ghiba kamar ƙarya da gulma wan namima da annamimanci daukan magana daga can akai can wa qauli zur da kuma shaidan zur wal laghwi da duk abin da yake da alaka da wasa mara amfani kamar kallon fina-finai kenan wal rafas da duk abin da yake da alaka da sha'awa wan nazri ila al muharramat da kallon haram wa ghairi zalika da makamanta haka wannan duka ana so mai azumi ya kula da su ya kiyaye su Allah ta'ala ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ka bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallam mubaraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته